Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna ci gaba da maudu'inmu akan haɗin kan al'ummar Najeriya gabanin zaben shekara 2023. Ku biyo ni.
Bari mu ba Shamsiya Hamza Ibrahim minti biyu ta kai mana bitar sakonni da muke samu a dandalin yanar gizo na Facebook kafin a rufe.
To madalla a kafar mu ta Facebook muna da wato sakonni daga mabiya da dama wanda zan karanta wasu daga ciki don saboda halin lokaci ba za mu samu karanto duka ba. To idan na fara da Jamil Isyaku yace gaskiya adalci shine kowa mafita domin ceto arewa, sai a yi aiki tare wajen nemo shugabanni na gari, sannan kuma za a samu mabiya masu gaskiya kuma addinai su kasance wato su kaucewa cusa kiyayya akan abokan zaman su. Shiko yaya mamma Rotum ya ce mai tatsine da Boko Haram wannan addini shi ya raba kan 'yan arewa, sai ka ga mutum da addininsa sai wani yana kiransa da arni. To me ya kawo hakan? Muhammad K Abdullahi ya ce idan gwamnati ta ga dama fa babu wanda ya isa ya sake ta da tsauna tsaye. Talakawa ya kamata ku mai da hankali, ya ce manyan ƙasa suna can suna more rayuwarsu, ku kuma talakawa kuna nan kuna magana tarbiya. Gwamnati ta fi ku sanin tarbiya domin ita ce take da hukunci a hannunta. Ita ko Zulaihat Lawa ta ce ina muku fatan alkhairi, to Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya ya kuma ba mu abin da lafiya zai ci. To idan kuma na taho wannan Suleiman Goni ya ce VOA ai wannan laifin malamai ne. To malamai kun ji fa, ya ce su suka ce dukkan abin da za ka yi na kowanne laifi in kana sallah kam za ka shiga aljanna. To yaushe za ka sha wahala don bin gaskiya, tunda duk ɗaya ne bin gaskiya da ƙin binta, tunda ka san ko baka bi gaskiya ba za ka shiga aljanna. To ka ji rashin fahimta ne yake sa wasu suke aikata ire-iren waɗannan matsaloli da muke fuskanta. Wannan da ya fito daga Prince Sarauta ya ce Najeriya kenan, muna godiya malamai da wannan ƙara haske da kuka mana, mu dai talakawa sai yanda suka yi da mu, amma su sani cewa kowa sai ya yi bayani da Larabci ba da Hausa ko da Turanci ba. Allah dai ya tsare mu daga sharin shugabanninmu. Amin suma amin. To saboda karancin lokaci ba za mu samu karanto wasu daga cikin sakonnin ba, da fatan dai masu bibiyar mu za ku ci gaba da kasancewa tare da mu da kuma ba mu wato gudumawar ku a cikin maudu'an da muke tattaunawa a cikin wannan zauri. Allah ya saka da alkhairi.
Shamsiya Hamza Ibrahim kenan da sakonnin dandalin sada zumunta a wannan shiri na zauren VOA. Lokaci yayi da zan ba Hajiya Mariya Ibrahim Baba na'urar magana domin mu ji bayananta ko shawarwari. Hajiya Mariya, gare ki.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ni zan magana ne akan ilimi. Najeriya gaskiya an yi babban kuskure. Da can san da mu muka taso, na gama primary school 1966 kuma na je Native Authority, wanda a wannan zamanin duk makarantu da suke Najeriya a ƙarƙashin gwamnati take. Ka ga akwai control. Saddauna Alhaji kansa da rahama ya ga 'yan mata daga arewa kafin su gama primary suna primary 3-4 an fidda su a musu aure. To sai ya je kafa wata makaranta a Ilori, Queen Elizabeth Secondary School. Sai ya zaga arewa nan gaba ki ɗaya, north east, north west, north south. Duk ya haɗo arewa gaba ɗaya, buɗe wannan makaranta, sai aka tura mu a cancan mu kai karatu. 1967 na shiga, na gama 71. So ni abinda nake so in ji hankalinmu shine shi ilimi na boko. Ai ba lalle sai kowa ya yi degree ba. Sanda na yi primary na gama da secondary, wallahi abubuwan da na koya ina primary har yau ina morarsa. Abubuwan da aka koya mana, an koya mana skill acquisition, mun yi aikin lambu, mun yi girki, primary school. Sai mu ɗinka riga da zare da allura a wancan lokacin. So akwai skill acquisition, yaro yana boko ana koya masa kuma abubuwan da zai yi da hannunsa. To digirin yansa zama takardar tsire. Za ka je baka ma karatu ba za a baka degree ɗin ka biya kuɗi ko kuma karatu zuku. To kaga wannan yaushe za mu ci gaba? We are not all academicians, duka mu ba academicians bane. Idan mutum zai saka a aji ya koya maka wata darasi, kai jarabawa ya baka certificate takarda kwaliye ce ka ci, ina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce ka daga digon ruwa ya mai da kai mutum, me ba zai sama kwakwalwanka ba? Komai zai sama kwakwalwanka sai ka kai kawai. Saboda haka ni ina ganin mu koma tsarin da yanzu private schools ne kawai yanzu a Najeriya, kuma wallahi ba abin da suke karantarwa. Ba su karantar da komai, yaro zai gama secondary ka gani bai san komai ba. Kuma Najeriya ya kamata mu duba, kun ga turancin nan wallahi yana mana illa. Allah Ubangiji a Najeriya subhanahu wa ta'ala ya ba mu harshe sun fi 400. Me yasa Najeriya ba ta samu wata wa'ansu yarurruka a ce kowa dole ya iya ayi karantu da wani? Yanzu sai yaro ya ci jarabawa amma ya faɗi English, ba zan cigaba ba sai zauna ya zama dan iska yana rawa a kwaroro. Dole mu dauki wani matakin da za a zo a fito da yaro ya koyi yayi karatu da Hausa, yayi da Yarbanci, yayi da Igala, yayi da Kanuri. Kuma ƴaƴanmu ya kamata duk kowane gida miji da mata in bai rabe da Bahaushe ne, ku tabbatar ƴaƴanku sun iya luggan, sun iya yaran ku, shine origin din ku. Amma yanzu iyaye da yawa yanzu alfahari suke ƴaƴansu sun iya Turanci, ba ruwansu da nasu halshen. Kaga ai mun bata, muna da yarurruka, saboda haka dole a duba wannan bangaren, shi ma issue ne. Dan Turancin nan yanzu yana cutar mu, in baka jin sa ko baka iya rubuta ka ci shi ba, ka fadi. Yara nawa ne yanzu ba su iya zuwa jami'a? Kana da 8 credits ka ci amma baka da Turanci ba, ba za ka tafi ba? Da Allah akwai adalci a nan? Balarabe a kasarsu da wani yare yake ya suna yin Turancin amma sun rike Larabci. China sun rike China, Germany, duk kasar da ka ji a duniya sun rike nasu luggar, sun sa Turanci a gefe suna amfani da shi. Amma mu mun raja'a, komai mun ce sai Turanci. So akwai problem. Yanzu private schools ɗin da muke da su a Najeriya, in ba a ɗauki wani mataki a kansu ba, to wallahi tallahi dan karatu ma ba quality kuma sai quantity. Kuɗi iyaye kawai suke tatsa. Kaga 100,000, 200,000 mutum yana aiki yana karɓan ɗan albashi ba ta kai ta kawo ba, yana da ƴa uku kullum a tagayyarwa, yana neman yadda zai biya kuɗin makaranta. To gaskiya gwamnati a samu wani kafa da za a ba wannan abin kai da kafa masa tufka. To na gode.
Hajiya Mariya Baba, mun gode. Sai malami na gaba, Bishop David Tasa daga Gwagwalada.
To murga mu yi magana akan tarbiya da siyasa da kuma masu hukuma. Nawa dai kafin mu koma sakon da zan bada shi shi ne, har yanzu ba za mu bar Allah ba, domin duk abin da ya faru farko daga wurin shi ne, mako-mako ma daga wurin shi. Ina so mu yi addu'a. Litafi mai tsarki ta ce a cikin litafin Timotheus sura 2 aya 1 da 2 ta ce, da farko dai ina gargaɗi cewa a yi ta roƙon Allah ana addu'a saboda sarakuna da masu manyan makamai don mu zauna lafiya rai kwance, muna bin Allah sosai a cikin natsuwa, ba za mu bar Allah ba. Duk yadda take za mu koma ga Allah. Me nake nufi? Mu malamai mu daina wa'azi na baka, don wasu mu muna wa'azi da baki amma abinda muke wa'azi bai kai zukatanmu ba. Akwai algus a ciki, akwai shashanci a ciki, akwai shari a ciki. Wa'azinmu ya kai tun daga zuciya, ya fito tun daga zuciya. Gaskiya na Allah yake so. Allah baya so algus, Allah baya so munafunci. Sa'annan kuma ƴan siyasa, kada mu dinga ƙarfafa su. In an zo an ba mu kuɗi ko a coci ko a masallaci, sa ana yaban su, ana ɗaukaka su, amma kuma mun san cewa abin da suke yi ba shi da kyau. Kuma yara mu kuma tun daga gida, kamar ni yanzu, a kowace rana da safe zan tara yara na mu yi addu'a, da yamma kuma za mu yi addu'a. Tun daga wajen mu koya musu cewa bai kamata wani ya tozarta addini wani ba, tun daga gida har zuwa makaranta, har zuwa kasuwa, har zuwa ko ina. Mun haka zai taimake mu, Ubangiji Allah ya bishe mu.
Sai malami na gaba, wato Sheikh Tajuddin Muhammad.
To alhamdulillah, muna godiya ga Allah da shi ya nuna mana farkon wannan taro, kuma gashi mun gangaro za mu rufe da addu'a daga ƙarshe. Duk abin da muka tattauna Allah ya sanya mana albarka. Saƙona ga al'ummar Najeriya gaba ɗaya, an ce mai kaya shi zai ɗau kayan shi inda ya fi nauyi fa. Idan aka ce an aje kaya inda ya fi nauyi, mai kaya ya kamata ya rungume wurin. Gwamnati ba zai ɗauka mana inda ya fi nauyi ba. Al'amarin addini a Najeriya, Allah ya ga dama in son sa ne ya mai da Najeriya gaba ɗaya zama ƙasar musulmai ne, amma bai so aka ba, kuma baya kuskure. Dole kai musulmin Najeriya ka tabbatar da cewa Allah ya yo ka a Najeriya musulmi. In ya ga dama da zai mai da Najeriya gaba ɗaya zama ƙasar kiristoci ne, ba musulmi kwara ɗaya. Amma Allah bai ga dama haka ba. Allah son sa ne ya haɗa mu a ƙasar nan mu zama wuri ɗaya, kullukum min Adam wa Adam min turab. Mu yadda da wannan a zuciyarmu cewa dukkan ku daga wurin Annabi Adam kuke. Baban ku ɗaya ne, uwar ku ɗaya ne, kuma da Adam shi ma daga wurin ƙasa ya fito. Idan mun koma asali, babban nauyin da nace kowa ya ɗauka inda fi nauyi shine limamai da fastoci su ne za su ɗauki kayan nan da fi nauyi. Bari in cire gilashi. Ba abin da gwamnati zai taka mana cikin lamarin nan, akara maka Allah. Waɗanda suka fi nauyi, wanda za su ɗauki kayan nan, shugabannin addini shi ne wannan abin ya fi rataye a kansu. Wallahi a Najeriya a yau, in mun so juna da musulmi da kristoci, wallahi a yaba ma shugabannin addini. In mun ƙi juna da musulmi da kristoci, wallahi a tuhumi shugabannin addini. Wannan mu faɗa ma juna gaskiya. Mu kuma musulmi, wallahi duk musulmi da ke ƙiyayya da Krista bai da hujja cikin Qur'ani. Mun faɗi a ƙarara, a tamu ƙungiyar na jama'atu izalatul bid'a kamar sunna a ƙasar Najeriya gaba ɗaya karkashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau ya ce mu isar da sako mu kristoci a Najeriya mu ba makiyin mu bane mu masoyan mu ne Qur'ani ya karantar da mu haka Allah ya ce ba za ku samu masu kaunanku masu tsayawa da adalci su yi muku kyakkyawan mu'amala inji Allah sai wanda suka ce inna nasara duk wanda yace shi ni nasara ne akwai wanda zai ce shi krista ne a baki amma ba krista bane a halin sa wannan shine matsala da dama mutum yana rike da bible ne from genesis to revelation sai ka jawo mai aya bai ma san mai a cikin bible din ba shi yasa muke cewa da kristocin Najeriya da musulmin Najeriya mu je mu so juna don Allah in mun zana lafiya a Najeriya mu ne muka yi in ba zaman lafiya a Najeriya mu tuhuma kanmu gwamnatin Najeriya su ma a sama akwai kristoci akwai musulmai zaman mu lafiya ni a masallaci na wannan juma'an da ya wuce a Prince and Princess Estate hudu ba na yana nan aljihu na in za ku gani na rubuta shi ne akan zaman lafiyan musulmi da kristoci a Najeriya kuma na nuna musu cewa annabi ya saukar da kristoci a masallacin sa suka shigo masallacin sa ya karantar da su suka yi ta masa tambaya yana ta amsa musu a lokacin bauta ya zo evening service suka roƙi wurin annabi cewa lokaci yayi mun sha karatu daga wurin addinin ka amma za mu dan koma gefe mu dan yi evening service Umar shi kuma sahabin annabi ne ce za ku yi evening service za ku koma na jiran ku dawo yace wai za mu dan koma gefe na nan cikin masallacin ku mu dan yi evening service dai mu sai mu dawo mu ci gaba tambaya yace a ina inji Umar aka ce anan annabi ce anan za su yi anan cikin gefe guda suka koma a masallaci ga inda muka yi kallo aka yi sallah suka juya suka kallo Darussalam Jerusalem suka yi nasu abin da za su evening service din su suka gama suka dawo kuma suka ci gaba da tambaya gaba annabi sallam ba cuta babu cutarwa annabi ya kai musu ziyara a Najran suna gayyatar sa a cocin su wurin bautar su a Najran Najran is 70 kilometers to Madina a wancan lokacin ya kai musu ziyara ya isar da sakon Allah gare su kai akwai sahabi guda cikin ministocin annabi ana ce mai Salman Farisi a cikin coci aka reno shi a cikin coci aka mai tarbiyya ya tashi ya girma da faston sa ya dan girma ya zo tsufa ya zo ce kwashi kayanka ka bi wani gari in ka kai wani gari inda akwai dabino da yawa ka zauna a wurin har Allah zai kawo wani annabi na ƙarshen zamani ga alama kaza da alama kaza da zaka gane shi shi kadai ne zaka bi ka samu tsira a gaban Allah gobe kiyama inji shugaban sa inji malamin sa a wancan lokacin kuma fasto ne a wancan lokacin ba da irin nan yanzu ba fasto na asali masu gaskiya ba cuta babu ciwa-ciwa babu yaudara babu kiran mutane akan banna babu tusa kiyayya a cikin zukatan mabiya don wallahi ku yarda da wannan gaskiya ce wannan lamarin a tusa kiyayya da an ganka goshin ka bari ya ce kana ganin kamar wani dabba ne kai da an gan musulmi yana sallaka ga ai wannan dan kisa ne ai jini yake sha addinin sa ai kira kawai a sha jini kawai wallahi mu yi hattara in ka tusa mutane mabiyinka rahayi na bakin ciki da cuta da kiyama wallahi asara akan ka zai dawo gaban Allah gobe kiyama tunnan ma ba zaman lafiya daga karshe sakona asalin musulunci ya nuna muna kristoci ba makiyin mu bane yau in krista ya taso ya zama makiyin musulmi ba krista bane ku yadda wannan ba krista bane qur'ani ya ce wa'anda za su so ku su yi kyakkyawan mu'amala da ku su yi muku adalci in ji qur'ani wanda ya ce inna nasara ayar na cikin qur'ani idan ku mutum ya ce ba aka bane ya kawo mana aya saboda aka ina kira ga musulmai limamai ya dani akan mimbari na hudu ba na ina kira akan musulmai mu zauna lafiya da abokanin zaman mu kristoci aka Allah ya aje tun fil asal a garin Madina annabi ya rubuta constitution na zaman lafiya tsakanin sa da kristoci da yahudawa da ma waɗanda ba su da addini kuma an zauna lafiya ba matsala to me zai hana kuma a yau wai mu ce wai da kristan ya gan musulmi sai hankalin shi ya tashi da musulmi ya gan kristan sai hankalin shi ya tashi to saboda aka da pasto da liman kowa ya koma gida amsan tabbaya wannan bawan Allah kenan cewa mu yi alkawari zamu isar da sako mu ma mun fara isarwa ma kafin mu zo nan wurin ko wani limame ya shirya hudu ba na zaman lafiya Malam Kabiru Gombe Allah ya saka mishi da alkhairi hudu ba na musamman yayi akan zaman lafiya da lokacin da matsalan Deborah ya taso ya ki bada wani hukunci ya ce a bar hukunci ga masu fatawa shi na shi kira mu zauna lafiya da juna babu inda musulmi ba zai bar Najeriya saboda krista ba zai bar Najeriya saboda musulmi ba kuma gan mu jira wani ƴan majalisa za su muna wani abu babu ne za su yi mana ko ai wani bill in ba mu yadda muna hudu ba na gaskiya da kauna da zaman lafiya ba babu inda za mu tsira Allah ya sa mu tsira cikin lafiya ya kara zanar da kausar da mu lafiya ya sa muna kauna cikin zukatanmu fasto ya shiga coci ya nuna mu mabiyansa ga ku zagi addinin kowa ga ku zagi annabin kowa a cikin shari'a ku nuna musu hukuncin wanda ya zagi annabi kisa ne da mutum ya ji hukunci hankalin shi zai yi mi zai natsu amma nan na jahilci yake
abun da ya kamata karantar da alun ba za a faɗa musu ba wa ke son ya mutu ba mai son ya mutu domin in kun ce an ba da bill ba Nigeria bane ko an yi bill aka ce wai duk wanda ya zagi annabi a sa shi garin yari wallahi akwai musulmin da ba za su yarda da wannan hukuncin ba in mutum ya ce ah ba gidan yarin bane in na zagi annabi ai zan wuce gidan yari to ko ka zagi annabi kana jiran gidan yari za a sulala cikin dare a zo a kace dole ba za a hankuri ba ba za a yi hankuri ba saboda aka zaman lafiya pastor ya karantar da al'ummarsa ga ka zagi annabin kowa limami ya karantar da al'ummarsa ga ku wulakanta addinin kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da waɗannan jawabai na Sheikh Tajuddin Muhammad zamu dakata a yau sai makon gobe zamu dora idan Allah ya kai mu Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da mahallarta wannan zauri ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya